Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom Muryar Jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Alƙalin kotun majistri mai lamba 72 da ya gamu da zazzaɓin da ya hana shi zaman shari'ar ƙosan waƙa da ake zargi da rera waƙar a wanki gara ya murmure. Har ma ya saurari tuhumar da ake wa Khalifa Ɗanlami Ado mai ofar NGO wanda tuni yake a hannun Bello, yayin da kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa kan batun sadar yaran Kano ya miƙa rahotonsa ga gwamna. Wasu mutane na cewar ya kamata a ruɓanya ƙoƙari wajen gano sauran yaran da aka sace daga Kano domin kada maganar ta yi zamanta a kan takarda. San maso wani ƙoshin wahala, in ji Hausawa. Wata budurwa da saurayinta ya saya mata mota sabuwa, ƙarshe ta sayar da motar ta yi wa wani saurayin nata da take so lefe domin a sha bikinsu tare. Shi ko wani miji haƙoran gabe ɓantare wa matarsa saboda yana zargin cewar ‘ya’yan da suka haifa ta raba nasa bane. Waɗannan duka da ma wasu labaran na nan tafi a cikin shirin na wannan lokaci, sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne yake muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Ga alamar alƙalin kotun majistri mai lamba 72 wato mai shari'a Aminu Gabari ya tashi daga masassarar da aka ce ya yi wacce ta hana shi zama a kan shari'ar mawaƙin nan ƙosan waƙa. Har ma kuma yau Aminu Gabarin ya saurari tuhumar cin amana da zamba cikin aminci da ake yi wa matashin nan Khalifa Ɗanlami Ado, bayan da hukumar tsaro ta farin kaya ta tabke shi sakamakon ƙorafe-ƙorafe da aka yi a kansa na cewar ya yaudari matasa, ya karɓe musu dubban kuɗaɗe da sunan zai samar musu aikin NGO mai tsoka. Amma kuma shiru babu aiki babu dalilinsa babu kuɗinsu kuma, shiru makatawai bulaguruwa kiyama. Ko da yake Khalifan ya musanta dukkanin waɗannan tuhume-tuhume da ake masa, kuma tun a baya mai shari'a Aminu Gabari ya sake shi a bisa beli, aka kuma ci gaba da yin shari'ar yana sake. Yayin zaman yau dai Khalifa Ɗanlami Ado ya musanta dukkanin zargin da hukumar DSS ta yi masa, yana mai cewar tun a baya ma ya amsa ne sakamakon barazana da suka yi masa. Sai dai yayin zaman kotun, shaidar da ya fito daga DSS ya tambayi Khalifa Ado cewar lokacin da muka yi maka tambaya ka amsa, ba mu baka dama ka kirawo wani shaƙiƙinka a yi warihan-warihan a gabansa ba. Khalifa ya ce eh an yi haka. Daga nan shaidar DSS ya ce to wa kace a kirawo maka? Khalifa ya ce mahaifiyata. Daga nan aka sake tambayar Khalifan shin to an kirawo ta? Ya ce eh haka ne an kira ta. Daga nan ne mai shari'a ya ce tunda haka ne to ya yi izini a gayyato ita mahaifiyar Khalifan domin ta bayyana ranar 10 ga watan gobe a kuma ci gaba da sauraron shari'ar. An ɗage zuwa wannan rana. To yanzu ko sai martani dangane da ƙorafin matan nan marayu da suke zargin ana yi wa rabon gadon su sara suka ta hanyar dakawa wasu akan gadon da kuma kaftar gadon wani kaminsu da aka bar kuɗinsa ƙarƙashin kulawar kotun shari'ar musulunci ta Shahuci. A shirinmu na baya da ya gabata, waɗannan mata sun yi kukan cewar an saya wa ƙarin nasu gidan naira miliyan 3.5 a kan farashin naira miliyan 6,700. Suka ce an yi zulaƙen naira miliyan 3,200. Sai dai kuma wanda ya sayar da gidan ya shigo yana cewar ba haka ya sayar da gidansa ba, domin farashin gidansa ma naira miliyan 7 ne, ganin cewar maraya za a sayawa shi ne yasa ya rage ya sallama naira miliyan 6,700. Kamar da shi mai gidan Malam Ibrahim Kofar Na'i sai bayyana.
Gaskiyar magana, gidana an sai shi miliyan 7, sai ya zamanto biyan kuɗi ya samu tseko bai biya kuɗi ba, ya ce cewa in jira shi. Sai ka ce maraya za a saiwa kuɗin gado, don Allah don annabi me zan iya yi a kai? Aka ce in bar gida a mulishi, na ce ban ne haka ma asara ne. Saboda haka aka tambaye ni, aka dai haka ne mun alfarma ne alfarma, aka na sai musu miliyan 6,700.
To amma dangane da batun naira miliyan 3 da waɗannan mata suka yi korafin cewar an tsakura daga gadon nasu a kotun ta Shahuci zamanin alkali Hadi, nan ma wani ɗan uwansu wanda da shi aka yi komai ya shigo ya kuma kare wannan batu, sai dai ya tabbatar da cewar haƙiƙa an karɓi wancan kuɗi a cikin gadon nasu. Da fari dai ya ce akwai miliyan guda wacce ya ce wannan kuɗin mota ne na zuwa wuraren da kadirorinsu suke, kuma da yardar ransu suka bayar. Bayan an gama rabon ne kuma aka ce musu za su biya ladan rabo ko kuma alherin kota a faɗarsa naira miliyan 5. yace a lokacin ne suka nemi ragi akan wancan kuɗi da suka ce ba a ba su receipt ba. Daga ƙarshe dai aka daddale za su biya naira miliyan 2. A nan ne ma aka ba su wasu asusun banki na ma'aikatan kotun guda 4 suka antaya musu naira 500,000 kowannen su, kamar yadda Ibrahim din ya bayyana.
Su akwai percentage da ake bayarwa kotu haka da 5 million aka fara. Muka yi magana sai suka ce to da albarkacin wannan ubana mu haka sun ba mu dama da abin da muka yi daidai ne ba matsala. Muka tattauna aka dawo miliyan 3 daga ciki akwai percentage wanda tafiye-tafiye da zamu a lokacin. Kamar different four account muka tura wannan 2 million din. Wani account ne wanda ya staffs haka da wasu abubuwa da su ga daga cikotin dai haka something like that dai haka
to dangane da batun naira miliyan guda da rabi kuma da suka yi zargin an ranta wani babban alkali daga cikin kudin marayan nan ma Ibrahim ya ce ya samu labarin amma dai shi a matsayin sa na dan uwan shi mara lafiyan ba shi da cikakken bayanin da zai yi akai. Yanzu haka dai abin da ya rage shine ofishin alkalin alkalai mai girma Dr. Tijjani Yusuf ya kasai yayi bincike akan wancan miliyan 2 ta alherin kotu tare da yin bayanin halascin ta ko akasin haka ya kuma bincike yadda aka ranta wancan babban alkali naira miliyan guda da rabi alhalin fitar da naira 100,000 sai an yi gumi tun daga garin neman kudin nema da za a yi wa shi mai kudin mamallakin su da yake rashin lafiya aiki har ta kai an tura mabaruka yar uwarsa zuwa gidan kaso sakamakon sa'in sa da suka yi da ma'aikatan kotu karshe ma aka zarge ta da yi wa alkali rashin kunya. Mai sauraro, yau ma nan za mu jingine wannan batu na labarin marayu da kuma kudinsu a kotu, sai dai ko wataƙila a nan gaba idan Allah ya amince. To anan kuma kwamitin gano ƙananan yaran da aka yi garkuwa da su daga shekarar 2010 zuwa shekarar 2019 da ta gabata ya gabatar da rahotonsa ga gwamnatin jihar Kano akan zargin wasu da ake yi suna garkuwa da mutane a faɗin jihar nan kuma suna da hannu akan sace-sace da aka samu a baya-bayan nan. Da yake jawabi a taron majalisar zartaswa, shugaban kwamitin mai shari'a Wada Umar Rano ya ce sun samu nasarar gano wasu yara guda 3 da aka yi garkuwa da su aka kuma kai su jihar Lagos a cikin watan Janairun da ya gabata kuma tuni suka miƙa yaran ga hannun iyayensu. Mai shari'a Wada Umar Rano ya kuma shaida wa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje cewa daga cikin waɗanda suke zargin akwai wata mai suna Amina Gara da 'yan tawagarta.
January din nan an shigo 2020 kuma ba za mu rufe da ba. Kin su da ta kodo su ɗan sanda sun tore mutum tara ne. Daga baya aka je aka sake ɗauko mutum ɗaya suka zama su 10 daga cikin 10 nan guda 3 ba namu ba ne.
Da yake jawabi gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce wannan babbar matsala ce tsakanin al'ummar jihar Kano da kuma ɓata gari. A dan aka yi buƙatu kwamitin da ya zaga dantse wajen gano sauran yaran da aka yi garkuwa da su domin a miƙa su ga iyayensu.
Aka kawo mana yaran nan a kwamitin zartarwa har ma muka ba su ɗan tallafi mu muka yi alkawari za mu ci gaba da ɗaukar nauyin iliminsu. Dama ilimi a Kano yanzu tun daga primary har zuwa secondary school kyauta ne.
Wasu dai suna bayyana cewar ya kamata a tsananta a sanya idanu sosai wajen bibiyar waɗancan yara da har yanzu ba a gano su ba da kuma ɗaukar mataki akan waɗanda ake zargi domin hakan ne kawai zai sa a tabbatar da adalci maimakon barin wannan magana ta sha ruwa. To wannan kenan. Hausawa kan ce san maso wani wai ƙoshin wahala. Wata mata da saurayin ta gwangwaje da sabuwar mota ta ɗauki motar girma-girma ya tusar bako ta sayar ta haɗa wani saurayin nata lefe domin su yi aure tare da shi. Shi ga wancan sun bar shi shawaraki. Wakilinmu Abdulrahman Hamisu na Madina yana da cikakken bayani.
Mutumin mai suna Dr. Max Basha ya wallafa wannan labari a shafinsa na Twitter cikin bacin rai, yana mai bayyana takaicinsa kan izarar da budurwarsa ta yi masa, inda ya ce girma-girma ya tusar bako ya sayawa budurwar tasa sabuwar mota, amma ba tare da zato ko tsammani ba ta sayar da motar aka yi bushashar aurenta da wani sahibin nata na daban, shi kuma aka bar shi a tasha, lamarin da ya sanya daga ƙarshe wannan mutum ya fashe da kuka.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta shirya wa Fulani bita domin kaucewa ɗaukar sandan su fyaɗe wanda suke zargin ya yi musu laifi. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani Kalamu Wahid ya bayyana cewa burinsa a Kano shine ɗora ƙwarya kan mazauninta tare da tabbatar da aikin ɗan sanda domin jin daɗin jama'a. Ya ce an shirya wa Fulanin bita ne domin wayan musu da kai akan illolin ɗaukar doka a hannu. wakilin Ma'amin Abdi Bakano ma ya halarci wannan zaman bita ga kuma rahotansa.
Rundunar 'yan sandan jihar Kano ce da ta shirye wannan bita domin wayar da Fulani kai dangane da yadda za su ƙara inganta rayuwarsu tare da nuna musu muhimmancin bin doka da oda. Har ma kuma shirin 'yan sandan jihar Kano Sifi Abusani wato Kalamu Wahid yau fili inda ranka ƙarin haske.
Mafi yawancin su ƙauyuka suke da dazuka wanda suke gudanar da harkokin su na kiwo, kuma muke ganin cewa ya dace mu jawo su kusa su san muhimmancin tsaro, mu san muhimmancin kare dukiyoyin su da kuma yadda za su ci amfanin wannan dukiyar da suke tunkaro da shi wanda ko da yaushe shine kusan madogarar su. Mu ga cewa yadda ake samun dama gwamnati samu damar ba su ilimi da abubuwa na rayuwa wanda za su inganta lafiyar su da
shi ma shugaban kungiyar makiyaya da sana'ar sayar da madara wato Usman Abdullahi Usman ya bayyana jin daɗin su dangane da wannan bitar da aka shirya musu.
Mu sai dai mu ce mi godati, mi yatti Allah, mi yatti Annabijo, mi yatti hukumar 'yan sanda ta jihar Kano. Duk inda aka ce zo a koya maka hanyar karkayi barna, kar kuma ka saba doka, sannan ga hanyar da zaka bi kada ka fada cikin hatsarin rayuwa. Wannan shine abun so, kuma wannan shine abun burgewa, abun da muke fata.
Fili inda ranka ya zanta da mahalarta taron inda suka bayyana irin matsalolin da suke fuskanta a can baya. Amma yanzu sun bayyana cewa sun gaba su da wannan bitar da aka shirya musu.
Matsalolin da muke fuskanta, ana kama mutum ko bai da laifi cikin gida, mutum na zaune baya da laifin komi, wasu su yi maiki ne abu a kama shi. Mun ga fu kware, Allah ya faka mai da alheri, muna murna kware.
Wallahi tallahi farin ciki 100%. Mun ga alama an so mu share mana hawaye. Wannan taron da muka yi ya faranta mana zuciya sosai, billahi.
To an gaishe ka Aminu Abdu Baka Noma. Shi kuwa wani magidanci matarsa ya bantarewa hakoran gaba bayan da ya yi zargin cewar ashe-ashe 'ya'yansu huɗu da suka haifa ba jininsa ba ne. Wakilinmu Yusuf Ala Abdalla yana da cikakken bayani.
Ya zaka dai wannan mata mai suna Juliet ta zama mai jibiwa wulo bayan da mijin nata mai suna John Otaki ya daidaici bakinta ya zubar mata da hakoran gaba guda huɗu. Ko da yake dai turka-turka ta balle tsakanin ma'auratan ne tun bayan da aka je asibiti domin gwada ɗan nasu guda ɗaya da ba shi da lafiya. Sai a ga cewar kwata-kwata ba su da tushe da tsari da na ubansa, lamarin da ya haifar da cece-kuce har ta kai an yi gwajin kwayar halitta da aka fi sani da DNA, inda da ƙarshe aka gano cewar shi da 'ya'yan nasa guda uku ba ma su da alaƙa kwata-kwata. Ila iyaka dai ta samo su ne ta black market, wato dai ɓarauniyar hanya, lamarin da ya sanya wannan mijin nata ifisata ya kuma cire hannunsa ya noshi bakinta, lamarin da ya sanya ya zubar mata da haƙoran gaba. Yanzu aka dai shirye-shirye sun yi nisa na wajen gurfanar da wannan miji mai saurin hannu zuwa gaban kotu. Ko da yake dai zuwa yanzu ba a bayyana matsayin auren nasu ba, shin suna matsayin miji da mata ne ko kuma suna matsayin abokan dambatawa?
To Allah ya kyauta. Su kuwa 'yan kasuwar kantin kwari cewa suka yi wai tsuguni ba ta ƙare musu ba, domin kuwa ga alama sun sayar da kare sun suwo zomo, don kuwa sun ce har yanzu ana ci gaba da yin wakacika tashi a kan ɗan filayen da suka rage na hanya da kuma ɗan gurin da talakawa ke tsugunawa suna kasa kaya a cikin kasuwar, inda ya ce waɗansu attajirai sun zagaya sun haɗa baki da waɗansu mutane da ba a san ko su waye ba, suna ta yin gine-gine a wuraren da aka ware a matsayin hanya da sauransu. Wannan al'amari dai ya daɗe ana maganganu a kansa, wataƙila saboda albarkacin tsadar da fili yake da shi a cikin wannan kasuwa ta kantin kwari mai albarka. Wannan ne ma ya sa kowane mutum idan ya samu dama sai kaga ya shiga kasuwar ya dasa kwa wasu. Ma'ana dai idan ka san wani ko kuma ka san wani wanda ya san wani, shikenan za ka bi ka shiga a sahale maka ka zo ka tsuguna ka dasa gini, ko da ku akan titi ne a cikin wannan kasuwa ba wanda zai ce maka kanzil. Wannan ne ma yasa kungiyar shugabannin gidajen kasuwar ta kantin kwari karkashin jagorancin Alhaji Balarabe ta tari ke sanar da shugabannin gidaje cewar sakamakon cin mayar yarjejeniya da karamar hukumar fage akan kuɗin shiga na karamar hukumar, daga yanzu suka ce sun dakatar da karɓar haraji na karamar hukuma har sai an gama cimma matsaya tsakanin karamar hukuma da kuma kungiya zuwa nan da mako guda. Dan haka kungiyar ke kira ga dukkanin 'yan kungiyar cewa za su yi wani taro na musamman a ranar Laraba mai zuwa a Unity Road gidan Alhaji Shehu Baban Abu da misalin karfe 1:30 na rana, kamar yadda yake kunshe a cikin sanarwa daga bakin ciyaman na algon na wannan kasuwa. Kamar sallama ga takardar neman taimako ta Sadiq Sama'ila wanda za a yi wa aikin idanu a asibitin idanu na Ekuwa a kan kuɗin naira 76,000. Wannan yaro mai shekaru 2 kacal a Juniya ya gamu da lalura har ta kai dole mahukuntan asibitin suka ce sai an masa aiki, dan haka yake roƙon bayan Allah ta bakin iyayensa da a taimaka a ceto rayuwarsa. Sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Isma'ila Sale wanda shi kuma mahukuntan asibitin kashi na dala ke bukata naira 813 domin yi masa aiki. Sai kuma takardar wani dalibi Ali Muhammad wanda shi kuma ya samu gurbin karatu a kwalejin legal amma kuma kudin registration naira 27,000 shi ma sun tsaya masa. Dan haka yake roƙon bayan Allah da a taimaka a ceto rayuwarsa. Haka kuma muna kiran Muhammad Idris mai fama da lalurar mafitsara wata baiwar Allah ta aiko masa da agajin naira 10,000. Haka kuma wannan baiwar Allah ta aiko da naira 20,000 ga baiwar Allah nan mai neman cikon naira 20,000. Sakonki ya iso Ubangiji ya miki sakayya da gidan aljanna. Allah ya karo arziki mara yankewa a gidanki. To yanzu kuwa lokaci yayi da zan sada ku da Abdulrahman Hamisu na Madina wanda ya dawo domin karanto mana sakonnin ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta wannan dandali namu na sada zumunci na Facebook.
Zamu fara da sakon Sadiya Umar inda take cewa assalam matasa ku daina wannan shaye-shayen illa ne ga rayuwarku. Laifin wani kan wani Allah ya kyauta. Wannan sakon kuwa cewa hakika ya kamata a gano mai hannu wajen gudawar wannan mata a yi hukunci domin ya zama darasi ga ƴan gaba. Sako daga Ines mai gida Yarenya. Sakon Abbas Umar kuwa cewa a gaskiya a gaggauta hukunta duk wanda aka samu yana da hannu wajen tserewar wannan mata. Allah ya taimaki jihar mu Kano ya kare ta daga duk sharrin masu sharri. Sai sakon Usman Hassan inda yake cewa hakika a kula domin cin dukiyar maraya masifa ce a duniya da lahira. Da fatan Allah ya kiyaye mu amin. Sakon Rukilar kiko cewa muna jinjina hukumar gidan yari bisa kara tafke wannan mata da suka yi wanda ake zargi da sace yaran mu. Zamu karkare da sakon Sani Dahiru inda yake cewa ya kamata waɗannan samari da suka je da kwaya dan kaiwa abokin su a yi musu hukunci mai tsanani dan ya zama darasi ga ƴan baya.
Karika kuma da wannan na shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdullahi Aminu Abdu Baka Noma sai kuma Abdulrahman Hamisu na Madina da ya sarrafa na'ura dan sada da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.